من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشين درسنا تسكين دقوق فكرتم من الكتاب الأدب المفرد كتاب الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري برسوة هجرة تقريبا 56 Allah subhanahu wa ta'ala ya masa gafara da rahama. Za mu karanta hadisin 458 zuwa hadisi na 461 da sharhi a kansu insha Allah. Wannan darasi yana dauke da bayani akan halalcin gina gidaje masu fadi. Halalcin gina gidaje masu fadi. Al-Imam al-Bukhari ya mana ishara da haka ta yin babi na 214 al-maskan al-wasi'. Babi da ke bayani akan halalcin wato gina al-maskan al-wasi'. As-sakanu da al-maskan da al-maskin ma'ana su guda al-manzilu wal baitu ko a ce as-sakanu ko a ce al-maskanu ko al-maskin ma'ana su guda wato gida daki wato ana nufin gurin da kake zama. Haka yazo al-lisan al-arab yana mujallal na 7 shafi 221. Haddathana Abu Muhammad Abu Nu'aym shine al-Fadl bin Dukayn wa Qabisa bin Uqbata Aswa'i. Al-Imam al-Bukhari yace wadannan malamai biyu al-Imam Abu Nu'aym da kuma al-Imam Qabisa bin Uqba sun karantar da mu qala sun ba mu labari suna cewa wato sun karanta da su wannan hadisi. Haddathana Sufyan bin Sa'id al-Thawri hadithun Sufyan al-Thawri an Habib bin Abi Sabit al-Asadi an Jamil bin Abdurrahman al-Muazzin tabi'ini an Nafi' bin Abdul Haris shi kuma wannan sahabi ne. Nafi' bin Abdul Haris sahabi ne yana ma cikin manyan sahabbai zamanin sayyidina Umar ya nada shi gwamnan Makka da Ta'if. Shi wannan sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam Nafi' bin Abdul Haris ya rawaito hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam qala Annabi sallallahu alaihi wasallam yace min sa'adatil mar'i yana daga dadin rayuwar dan adam al-maskanul wasi'u ya zamanto yana da wato mazauni mai fadi. Yana daga dadi na rayuwar dan adam ya kasance yana da gida al-wasi' yalwatacce mai fadi. Wal jaru salihu ya zama yana da makwabci na kwarai. Wal markabul hani, sannan yana da abin hawa mai sauki, shine al hani'u bila mashaqqa, abin hawan da babu wahala a tare da shi, shine al hani'u. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan abubuwa guda uku suna daga abinda suke tabbatar da dadin rayuwa ga dan adam. Kana da mazauni, shine al maskan, gidanka yalwatacce mai fadi, kana da makwabci na kwarai, sannan zama kana da abin hawa kuma wanda ke da sauki baya wahala kai, wato ba akwala ba kenan. Wannan hadisin yana al musnad al imam Ahmad da kuma al mustadrak al imam al Hakim. Mun karanta wannan hadisi a baya. Al-Imam al-Bukhari yakan maimaita hadisi, saboda hadisi guda yakan shiga babuka da yawa. Kamar misali wannan hadisi, mun karanta shi a inda yake magana a matsayin makwabci, matsayin makwabci a sunnar manzon Allah, shine babi na 64 a littafin nan, babin da Al-Imam al-Bukhari ya masa suna al-jaru salihu, babi akan makwabci na kwarai. Ya kawo hadisin 116. Lafazin hadisin a can ya dan bambanta lafazin da ya zo a nan. A baya, min sa'adatil mar'il muslim, a wancan hadisin yana daga dadin rayuwar mutum musulmi, amma a nan ba a kawo kalmar al-muslim din ba, min sa'adatil mar'i kawai, yana daga dadin rayuwa ta dan adam, shine al-mar'u yani al-insan. Domin hadisin ya dauki abubuwa guda uku, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana daga wato abin da ke tabbatar da dadin rayuwa ga dan adam ya zama ya samu waɗannan abubuwa guda uku: mazauni, shine al-maskan, yalwatacce, ɗaya kenan. Na biyu, al-jaru salihu, yana da makwabci na kwarai. To saboda haka sai ya kawo hadisin a inda yake magana akan matsayin makwabtaka, ya kuma kawo hadisin a nan inda ake magana akan ginin gida, sai ya sake kawo hadisin, saboda hadisin ya shiga duka waɗannan babuka din. Wannan yana daga tsarin littafinsa, yana daga tsarin littafi na al-Imam al-Bukhari, wanda ya bambanta da al-Imam Muslim. Al-Imam al-Bukhari yakan maimaita hadisi guda a littafinsa saboda dacewa da wannan babin. Don haka zaka samu koda al-Jami'u Sahih, zaka samu yana yawaita kawo hadisi guda a wurare daban-daban. Tana yiwuwa a samu canjin lafazi a wasu riwayoyi din. Akwai hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin wanda ya rawaito hadisin nan anan shine Nafi' bin Abdul Haris, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas, yana kama da wannan. Shi kuma hadisin sa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace: arba'un min as-sa'ada, abubuwa guda hudu suna daga dadin rayuwa ta dan adam. Al-mar'atu as-saliha, zama kana da matar kwarai. Wal maskanu al-wasi'u, kana da mazauni yalwatacce, wato gida mai fadi, daki mai fadi, shine al-maskanu al-wasi'u. Kana da mazauni yalwatacce mai fadi. Wal jaru as-salihu, kana da makwabci na kwarai. Wal markabul hani, kuma kana da abin hawa mai saukin sha'ani. Kaga sai kama da hadisin Nafi' bin Abdul Haris, hadisin yayi kama, billahi dai shi ya taho da abubuwa guda hudu, wancan kuma hadisin ya zo da abubuwa guda uku. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce: wa arba'un min ash-shaqawa, kuma abubuwa guda hudu suna daga wato wahalar rayuwa, shine ash-shaqawa, taɗewar rayuwa, rashin daɗin rayuwar duniya. Aljaru su, ya zama kana da makwabci wato na banza, shine aljaru su, makwabci mara kirki. Wal mar'atu su, kana da matar banza. Wal maskanu bayyid, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya zama kana da mazauni matsatsi kuntatacce. Wal markabu su, sannan kana da mummunan abin hawa. Waɗannan abubuwa guda hudu in sun haɗu ga mutum, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ta'asa tana gare shi, wahalar rayuwa tana gare shi, waje baka ji daɗi ba, gida ma babu daɗi. gidan shi kansa matsatse, matar ka kuma ta banza, makwabcin na banza, abin hawa shi ma da banza, kaga mutum ya shiga uku. Shi ma hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas yana al-Musnad al-Imam Ahmad, ya taho da isnadin sahih. Al-Imam al-Tabrani, malamai da yawa sun ruwaito hadisin. Hadisin yana sahihu Ibn Hibban, yana kitabun nikah, zikirul akhbari anil ashiya allati hiya min sa'adatil mar'i fid dunya. Inji al-Imam Ibn Hibban, sunan babin da ya kawo hadisin. Bari a gaya maka abubuwan da suke tabbatar da dadin rayuwar duniya daga bakin manzon Allah, guda hudu ne. In ka same su, to duniya ta samu. In baka same su ba, to da saura. Hadisin ya inganta, yana silsilatu sahiha, hadisin 282. Akwai wata riwayar kuma da ta zo a al-Musnad al-Imam Ahmad da al-Mustadrak al-Imam al-Hakim, hadisin Sa'd bin Abi Waqqas, har yanzu Sa'd bin Malik. Anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga guda uku kamar yanda ya zo cikin hadisin al-Adabul Mufrad, hadisin Nafi' bin Abdul Haris. Wato shi ma Sa'd bin Abi Waqqas ya kawo abubuwan guda uku, kuma ya kawo su guda hudu. Sa'adatul libn Adam salasatun, dadin rayuwa ga dan Adam abubuwa uku ne, ashe ba musulmi kawai ba. Domin a hadisin wato Nafi' bin Abdul Haris ya zo da lafazin dadin rayuwa ga musulmi, amma a hadisin Sa'd bin Abi Waqqas ya zo da lafazin sa'adatul libni adam, dadin rayuwa ga dan adam hatta kafirai kenan. Salasatun guda uku ne, saboda ana maganar dadin rayuwar duniya ne, ba ta kiyama ba. Wa shaqawatul libni adam salasatun, famin sa'adat ibni adam, yana daga alamar dadin rayuwa ta dan adam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mar'atu salihah wal maskanu salihu wal markabu salihu. Ya zama kana da matar kwarai, gida na kwarai, abin hawa na kwarai, nan ba a kawo makwabci ba, aka kawo guda uku. Wa min shaqawati ibni adam, sannan shaqawa ga dan adam, wahalar rayuwa ga dan adam, tana ga akasin waɗannan abubuwa guda uku din. Al-maskanu bayyiqu, ya zama mazauninka, mahallinka, gidan da kake ciki yana da kunci, to rayuwarka tana cikin wato matsi, baka samu dadin rayuwa ba. Dalilin da ke sawa da an yi sallama, wane ne bako ne sai gaban kai faɗi, saboda ba kama da inda za ka sauke shi, kana tunani to hotel za a kai shi ko zauren makwabta. Al-maskanu bayyiqu, mazauni mai kunci. Wal mar'atu su, sannan mutum ya zama ya haɗu da matar banza. Wal markabu su, da kuma abin hawa shi ma na banza. Shi ma hadisin ya inganta, yana sahihu targhib, hadisi na 914, da kuma hadisin 2576, kuma lafazi na uku wanda Sa'd bin Abi Waqqas ya ruwaito har yanzu daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi wannan lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara abin da kansa, ya fassara waɗannan abubuwa guda uku da ya kirga da kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatun min as-sa'ada wa salatun min ash-shaqawa. Famin as-sa'ada al-mar'atu, yana daga alamar dadin rayuwar dan adam ya zama ka samu mace. To sai ya fassara matar kwarai din, yace tu'jibuka, allati al-mar'atu taraha tu'jibuka, matar da in ka ganta sai kai sha'awarta. Wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin tsawon rayuwa, tsawon zaman ka da matan, sha'awarta baya fita daga gare ka, sha'awar wannan mata baya raguwa. Akwai irin waɗannan mata, annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka samu irin wannan, to ka samu dadin rayuwa, saboda baka ma tunanin ka ƙara wata mata, saboda ita wannan duk sa'ilin da ka ganta sha'awar na nan, sai ka yi sha'awarta, imma sha'awar halittanta, imma sha'awar halayenta, ko duka. To wannan yana daga alamar dadin rayuwa. Watajibu fata'amanuha ala nafsiha wa malika, in baka nan ta tsare kanta, ta tsare dukiyarka, saboda ka in ka bar gida baka ma tunanin wani abu zai faru a bayanka, saboda ka aminta da ita wannan matan. kaga annabi ya fassara wace ce matar kwarai wace in ka same ta ka samu dadin rayuwa annabi da kansa ya fassara hadisin sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa dabbatu takunu watiya dabba kuma in kana da dabba ta hawa ya zama ita wannan dabban hani'atun sari'atul mashi tana da sauki tana da saurin tafiya sahlatul inqiyad in ka jata za ta bi ka ba ta tutu ba matsala wannan dabban da kake hawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara da haka kamar mota ce da ka shiga ka buga za ta tashi inda ka nufa ka tafi ta biya ma bukata ba ta wahal da kai fatul hiquka bi ashabika wannan dabba sai ta hada ka da abokan tafiya yani bila tabin wala mashakka tafiya ake a kungu ita wannan dabban ba ta kawo maka cikas bare abokan tafiya su tafi su barka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka samu wannan to nan ma ka samu dadin rayuwa wadaru takunu wasi'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ya ce gidan kuma ya zama mai fadi kasiratul marafiqi yana da abubuwan biyan bukata da yawa duk abin da ake nema akwai a gidan ba sai ka tafi nema aro wajen makwabta ba abinda duk kake bukata akwai shi a cikin gida shi ake nufi da gida yalwatacce wa min ash-shaqawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace to alamar wahalar rayuwa kuma shine akasin uku din nan almar'atu taraha fatasuka mata ce kake da ita duk sa'ilin da ka ganta sai ranka ya baci imma saboda munin halinta ko ta canza wa tahmilu lisanaha alayka in magana za ta yi ba ta ragan maka ta zage ka ta bata ma rai ko da yaushe ba ta damuwa da mutuncinka wa in jibta anha lam ta'manha ala nafsiha wa malika in baka gida ko dama baka da amanarta saboda haka kana shakka tana iya cin amanarka imma ta dukiyarka ko ita kanta wa dabbatu takunu qatufa ka haɗu da dabba abin hawa mai saibin tafiya baya tafiya ko tafiya ake cikin jama'a sai jama'a su tafi su barka fa in darabtaha at'abatka in kace dukan wannan dabba za ka yi to sai ta wahal da kai wa in taraktaha lam tulhiqka bi ashabika in ka kyale ta kuma za ta hada ka da abokan tafiya ba kaga wannan dabban in mutum ya haɗu da ita to ya haɗu da wani nau'in wahala na rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa daru takunu bayyika koko ka zama kana da gida matsatse mai kunci qalilatul marafiq sannan mai karancin kayan masarufi abubuwan da ake bukata a gidan sun yi kadan idan ana neman wani abu sai an fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yana daga cikin alamar wahalar rayuwa baka samu sauƙin rayuwa ba shi ma wato wannan lafazi da Sa'ad bin Abi Waqqas ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wato shi ma ya inganta hadisin hasan yana silsilatu sahiha hadisi na 247 kaga ya kawo lafazin abubuwa guda ya kawo lafazin abubuwa guda uku ya kawo fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan waɗannan wato abubuwan da Annabi ya kirga yana daga sharhin hadisin da al-Imam al-Munawi ya cikin Faidul Qadir yana juz'i na 442 da al-Imam al-Tahawi yana sharh mushkil al-athar yana mujallal na 7 malamai sun yi kokarin fassarawa kuma duk fassaran bata wuce yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ba yanda manzon Allah ya fassara waɗannan abubuwa haka ne saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewar gida idan yana da fadi to alama ce da take nuna an samu dadin rayuwa amma wace rayuwa ta duniya ko ta lahira akwai malamin da ake kiransa Sheikh Ahmad bin Muhammad Al-Kalabazi rahimahullah wani kauye ne daga cikin kauyukan Bukhara birnin al-Imam al-Bukhari malamin a gurin yake babban malami masanin hadisi ne al-Imam Ad-Darqutni ya ruwaito hadisai wurinsa al-Imam al-Hakim ya ruwaito hadisai wurinsa babban malami ne ya rasu a hijira ta 380 shekara 1059 da suka wuce yana fassara wannan hadisi cikin Bahrul Fawaid yace hazihi wallahu a'lam sa'adatu dunya waɗannan abubuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga dadi ne na rayuwar duniya ba na lahira ba duna sa'adatu din wa sa'adatu sa'adatani, idan aka ce dadin rayuwa iri biyu ne, mutlaka wa muqayyada. Akwai dadin rayuwa a sake, akwai dadin rayuwa da aka yi wa kaidi, guda biyu kenan. Fal mutlaka as-sa'adatu fi dini wa dunya, idan aka ce wani ya samu dadin rayuwa, ba a yi ma dadin rayuwan kaidi ba, to ana nufin bayan duniyar kuma ya samu lahira, to wannan shine za a ce ya samu dadin rayuwa gaba daya da duniya da lahira. Allah ka bamu. Wal muqayyada, sannan akwai dadin rayuwa kuma da ake kayyade shi, fima kuyyada bihi, ana takaita dadin rayuwar ga wani abu daban, ba rayuwar gaba dayanta ta duniya da lahira ba. So ana la'akari ne da abin da aka kayyade rayuwar da ita. In ka dubi rayuwar dan adam, zaka ga dama bai wuce yana ciki ko yana waje, yana gida ko ya fita. To kana gida kuwa, abinda ke sa ka zauna ka ji dadin rayuwarka, gidan kansa da abokin zama a gidan da kuma makwabcinka. In ka fita, babban abinda kake samun wato dadi ta wajen mu'amala da shi shine abin hawanka, dan shine zai kai ka inda zaka kuma ke dawo da kai. Saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi rayuwar dan adam gaba dayanta, ya dubi ya hukunta cewar dadin rayuwar ya ta'allaka ga waɗannan abubuwa guda hudu. Kuma haka ne, domin duk yawan dukiyarka, idan ya zama gidanka akwai kunci ko matarka ba ta kware ba ko makwabci ba na kware ba, daki baka samu dadi ba, to haka nan abin hawa din. Yace wa hadhihi sa'adatu muqayyada li annaha zakarat ashiya'a ma'duda, saboda haka waɗannan abubuwa da Annabi ya kirga ba dadin rayuwa bane sake na duniya da kiyama, dadin rayuwa ne takaitattu, takaitacciya. Saboda haka yasa Annabi ya kirga waɗannan abubuwa, don in aka ce dadin rayuwa har na lahira, to ba a kirga shi, ba a kirga. Fakana man ruzika imra'atan saliha wa maskanan wasi'a wa markaban salihan taba aishuhu, saboda haka in ana duba rayuwar duniya, wanda Allah ya bashi arziki matar kwarai, gida mai wadatacce, sannan da abin hawa ingantacce, to rayuwarsa za ta yi masa dadi. Wa yahna'u bi baqa'ihi wa samma rafuhu biha li'anna hadhihi al-ashya' min tarahi al-abdan, abubuwa ne da ke sa wato jikin dan adam ya samu ya huta, wa mata'il hayatid dunya, tana yiwa kuma a dalilin waɗannan abubuwa din ya zamanto as-sa'idu fi dini, ka samu kwanciyar hankali ga addinin ka har ma ka bauta ma Allah cikin nutsuwa. Amma ba lallai bane ya zama wanda bai samu abubuwa guda hudu din nan ba, ba lallai bane a ce bai ji dadi ba. Sai ya bada misali, ai akwai Annabi Lut alaihi salam, akwai Annabi Nuh alaihi salam, akwai bayin Allah waɗanda Allah ya jarabce su da miyagun mata, waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu misali da su a cikin Al-Qur'ani. Amma ba a cewa ba su ji daɗin rayuwa ba ai, illa ana la'akari da wani irin rayuwar, rayuwa ta duniya. Su kuma manzanni suna wato suna maida hankalinsu ne ga rayuwa ta kiyama. Don haka yasa yace wala yakunu lahu shay'un min hadhihi al-ashiya, ana samun salihai bayin Allah waɗanda Allah bai hada su da waɗannan abubuwan gaba ɗaya guda hudun ba. Saboda me? Saboda jarabawa gare su, saboda jarabawa gare su. Kai idan Allah ya hada maka, to ka samu dadin rayuwar duniya, shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana ishara da shi. Zaka ce to shi Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwa guda hudun sun hadu gare shi. Imam al-Bukhari ya kawo bayani a hadisin da ya gabata, hadisi na 451, inda aka samu tabi'ai waɗanda suka siffanta mana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine al-Imam Dawud bin Qais al-Qurashi. Al-Imam al-Bukhari ya bada misalin sa, gidan manzon Allah kaɗan ne, bai shi da wani faɗi mai girma. Don haka yasa in ka dubi yanda malamin ya siffanta faɗin gidan da tsawonsa da komi, zaka ga gidan ba shi da faɗi. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi kuma ya gaya mana yana daga dadin rayuwa kaza. Kuma akwai tabi'i da ake kiransa Atha ibn Abi Muslim al-Khurasani, Allah ya musu rahama, wanda shi ma ya siffanta yanda ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam suke. To amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Bukhari yake mana ishara da shi da wannan hadisi, wato shine shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai saki jiki da manyan gidaje ba, amma ya mana izini ta lafazinsa, shi yasa ya kawo hadisin nan. Kaga kenan, ko da yake a baya ya gaya mana yanayin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam gashi a matsayi yake, amma kuma annabi ta lafazinsa ya mana izini game da samun gida mai faɗi, kuma ya tabbatar mana wannan sa'ada ce ta duniya, ba lallai bane ta kai ka kiyama. To amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin abin koyi ga al'umma, abin koyi ga talaka da mawadaci, abin koyi ga kowa, ya zaɓi ya zauna a gida wanda ke matsatsen ba mai faɗi ba, saboda na baya in sun taho su gani ko da baka samu ba, ya zama wannan zai sa ka samu nutsuwa da cewa ba komai bane. Dan baka samu babban gida ba, hankalinka ba zai tashi ba, saboda haka sai manzon Allah ya zaba ya zama yana zaune a gida wanda ke ba mai faɗin ba. Allah ya samu gani. Kuma muna iya ganewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana izini da mu yi manyan gidaje ta addu'ansa. Baya ga wannan hadisi, dan hadisin kaga ya taho ta daga sahabbai, kuma ya zo da lafuzza daban-daban, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana, wanda ya tabbatar babu ko shakka halal ne musulmi ya yi gida mai faɗi, halal ne musulmi ya yi gida mai faɗi. Sannan kuma ana la'akari da haka din ta wajen addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisin da al-Imam Tirmidhi ya rawaito, yana kitabu da'awat, kitabu da'awat, akwai wurin da al-Imam Tirmidhi ya ware saboda karantar da mu addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam, yana al-Jami'u Tirmidhi. Sai ya kawo hadisin Abu Huraira. Abu Huraira yace, inna rajulan, wani mutum ne yace, ya Rasulullah, sami'tu du'aaka al-layla, daren jiya kana addu'a, naji addu'a a daren jiya kana addu'a, naji addu'an da kai, fa kana alladhi wasala ilayya minhu, ba duka ba, amma dai daga cikin abin da naji kana yi a cikin addu'an, anta taqul, naji kana cewa, Allahumma ighfir li zambi, ya Allah ka gafarta min laifina, wa wasi' li fi rizqi, ka fadada arzikin da kai min, wa barik li fi ma razaqtani, kuma kai albarka cikin arzikin da ka bani. Na ji waɗannan abubuwa guda uku cikin addu'o'in naka, kamar yana neman izini ne wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, wato yana iya ɗaukan wannan addu'a. Shine sai manzon Allah ya ce masa, fa hal tarahunna tarakna shay'an, shin ko kaga addu'o'in nan guda uku sun rage wani abu na dadin duniya? Wato waɗannan addu'o'in da nayi guda uku ai sun game duka dadin duniya. Allahumma ighfir li zambi, wa wasi'ni fi rizqi, wa barik li fi ma razaqtani, Allah ka gafarta min laifina, ka yalwata min arzikina, sannan ka yi albarka cikin arzikin. Wannan ya nuna ka samu duniya, ka samu lahira, saboda an gafarta ma zunubi, don haka za ka samu lahira. A duniyar kuma an faɗaɗa ma rabo da Allah ya rubuta za ka samu, bayan an faɗaɗa maka kuma an masa albarka, saboda haka duk abin da za ka samu babu wanda zai halaka ka, kamar ka samu duniya ne ka samu lahira, yani min khairi dunya wal akhira. Hadisin Hassan yana sahihul Jami'i Saghir, hadisin 2265. Sannan akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari, wanda shi ma hadisin sa yayi kama da na Abu Hurairah din nan. Abu Musa al-Ash'ari yace, da'ani Rasulullah bima'in wa fatawwa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira yace, in kawo masa ruwa, na kawo masa ruwa yayi alwala, thumma salla, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah, thumma qala, sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace, Allahumma ighfir li zambi, ya Allah ka gafarta min zunubina, wa wasi' li fi dari, kuma ka fadada min gidana, ka yalwata min a cikin gidana, wa barik li fi rizqi, kuma kai min arziki cikin albarka cikin arzikin da ka bani. Yayi kama da hadisin Abu Huraira, lafuzzan kusan iri ɗaya ne, Allahumma ighfir li zambi a hadisin Abu Huraira, wa wasi' li fi rizqi amma hadisin Abu Musa al-Ash'ari wa wasili fi dari shine bambanta su duka karshen addu'o'in wa barik li fi ma razaqtani na wa barik li fi rizqi kamin albarka cikin arzikin da ka bani yani wasili fi maskani fi dunya ya Allah ka fadada min mazauni na a nan duniya ka sa in samu gida mai fadi yalwatacce li annabi kamar rafiqi dar yubayyiqu sadra idan aka ce mutum yana da matsatsen mahalli to yana samun kunci na rayuwarsa yana samun kunci a rayuwa don haka yakan sa mutum ya samu damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wadannan addu'o'in Abu Musa yace fa qultu ya rasulullah ma da'awatun da'awta bihinna wadannan addu'o'i da naji kayi su fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa wa hal tarakna min khairin ko addu'an da kaji nayi din ta rage wani alkhairi bata saka shi a ciki ba ko addu'a da kaji nayi din na akwai alkhairin da ta rage bata sa shi a cikin sa ba wannan kamar yana mana ishara ne da cewa in kana neman alkhairi ka dauko addu'ar manzon Allah saboda duk abin da kake nema wallahi manzon Allah ya roka kuma wannan shi ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ne amma ba wai don shi kansa ba karantar da mu yayi ba don shi kansa ba saboda kaga yanda gidansa yake shi ya zaba ya zauna a gida din wanda ke da ba shi da wani fadi amma kuma yana karantar da mu mu roki Allah haka din saboda da yawa idan baka samu hutu a rayuwarka ba addinin naka ma da wuya ka samu hutu cikin sa sai wanda Allah subhanahu wataala ya tarfa wa rayuwarsa albarka shine wanda ke iya jure bautan Allah hatta a cikin kuncin rayuwa wani yana bautan Allah ne idan ya samu in ya rasa sai ya yi watsi da imani annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu rika roƙon Allah ya yalwata mana yayi albarka cikin arzikin da ya rubuta mana saboda mu samu saukin rayuwa mu samu saukin bautansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa Abu Musa al-Ash'ari ya debo ruwa yayi alwala yayi sallah yayi addu'an Abu Musa yaji kaga yana koya mar ne yana koya ma Abu Musa al-Ash'ari ne ba don shi kansa ba duk da cewa wannan hadisin akwai malaman da suka raunana shi yana da'if sunan at-Tirmidhi hadisi na 3794 da kuma Gayatul Maram al-Imam at-Tabrani ya rawaito hadisin cikin al-Mu'jam al-Awsat da kuma al-Mu'jam as-Saghir Muhammad Nasiruddin al-Albani Gayatul Maram hadisi na 112 yace hadisin Abu Musa da'iful isnadi lakin ad-du'a hasan isnadin sa yana da rauni amma addu'ar kuma tana da kyau bare addu'ar ta dace da addu'an da tazo cikin hadisin Abu Huraira wanda al-Imam at-Tirmidhi ya rawaito kuma hadisin ya inganta saboda haka sai ya zamanto babu wata mushkila game da wannan ka roki Allah ya baka gida mai fadi ya dace da sunnar manzon Allah kama aje haka cikin al-Qur'ani wanda aka dubi suratul nisa aya ta 32 Allah subhanahu wataala da kansa yace mana was'alullaha min fadlihi ku roki Allah falalansa ashe gida wadatacce mai yalwa falalan Allah ne kuma Allah yace ku roke shi tunda alkhairi ne na duniya innallaha kana bikulli shay'in alima saboda haka ya kamata dan adam ya rika roƙon Allah kamar yadda manzon Allah ya karantar da mu ka rika roƙon Allah ya baka ni'imar da yake ba mu bayinsa saboda ka samu saukin rayuwa din domin an fi son mutumin da ya samu biyun akan wanda bai samu biyun ba matukar ba manzannin Allah bane su ne waɗanda za su iya amsa tambayoyin Allah a ranar kiyama domin duk ni'imar da ka samu gwargwadon ni'imar ka gwargwadon tambayar da za a maka a filin hisabi thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im shi yasa su manzanni wannan bai dame su ba saboda su Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya datar da su a lahira babu wata tambayar da ba za su amsa ta ba amma kai a duniya ka samu biyun saboda ka samu saukin rayuwa kuma ka roki Allah ya baka damar gode ma ni'imarsa malamai suna cewa shi yafi dacewa domin a suratul baqara aya ta 200-202 akwai ayoyin da suke mana ishara da haka faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaqin wani roƙonsa duniya ne kadai, Allah ka bani duniya, Allah ka bani, to wannan ba a son shi, ba daidai bane, saboda shi a lahira ba shi da rabo. Kada ya zama kai kullun roƙonka shine a ka samu duniya, ba haka ake so ba. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Daga cikin musulmai akwai wanda ke roƙon Allah ya ce Allah ka bani mai kyau a duniya, Allah ka bani mai kyau a lahira. Mai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulaika lahum nasibun mimma kasab wallahu sari'ul hisab. Kaga Allah ya yaba ma mutumin da ke roƙon duniya da lahira, ka roƙi duniyar ka roƙi lahira, amma roƙon da zaka yi Allah ka bamu mai kyau, ba wai kawai Allah ka bamu duniya ba. Yasa ya ce minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya, maimakon hasana la atina fid dunya shikenan. Allah ya ce wa ma lahu fil akhirati min khalaq, amma rabbana atina fid dunya hasana. In za ka roƙa ka roƙi mai kyau, saboda ita duniya takan zo da fuskoki biyu, kana iya samun dukiyar ta halaka ka. Allah ka tsare mu. Ta abinda ake so ka roki Allah, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu duk abinda muke nema, abinda shi kansa manzon Allah bai damu da shi ba, ma ya koya mana yadda zamu roki Allah ya bamu. Matukar halal ne, kamar yadda yazo cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari, gida mai fadi manzon Allah bai damu da shi ba, amma yayi addu'an dan mu. Kaga ya nuna ya karantar da mu addu'o'in waɗanda ya kamata a ce duka mun iya. Hatta addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa, yana daga cikin abin da malamai ke tsoro. Malamai suke tsoro idan manyan sahabbai irin sayyidina Abubakar za su ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ka koya min addu'an da zan yi a sallah. Ka hadura, sayyidina Abubakar fa balarabe ne, balarabe ne sagaba da baya, sannan bakurai shi, amma yake ce ma Annabi koya min addu'an da zan yi a sallah. Ta yanzu kai kaga dama da Hausa kake abin ka sallah, Allah ba ni ka ba ruwanka da wa zai koya ma addu'ar manzon Allah. Kuma idan aka ce maka addu'ar tana da hadari, baka ko lura, sannan Abubakar ya san sallah tana da girma. Ya ce wa manzon Allah koya min addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce haba je kai kawai wanda kaga dama, sai manzon Allah ya karanta da shi. Saboda haka addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam la shakka ita ce mafi dacewa ga musulmi, yayi kokari ya roro inda duk addu'an nan take. Shi sa malamai sun ware kusan duk littafin hadisi, in ka duba zaka ga gefen da aka sa zikiri, gefen da aka sa addu'a, zai koya maka yanda Annabi ke zikiri, yanda Annabi ke addu'a. Ba abin da suka rage game da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka samu duniyar ba laifi bane, muhimmin abu shine kai ma Allah godiya, saboda Allah zai ma tambaya kai shin godiya ga ni'imar Allah yaya take. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya cikin Madarijus Salikin yana mutallan Nabi shafi 239 yana cewa ita godiya ta dauki abubuwa guda uku. Na farkon su shine ma'rifatun ni'ima, ka san ni'imar kanta da aka maka, sanin ni'iman daga karban ni'iman, as-sana'u biha, ka yadda da cewar ba dabaraka bace, ba karfinka ba, ba iliminka ba, ba iyawarka ba, Allah ne ya ga dama ya baka. Wallahi wannan ka'ida ce ta farko, duk mutumin da yake ganin ai kwarewarsa ko iliminsa ko cancantarsa ta sa ya zama wani, to wallahi bai gode ma Allah ba, sai ka yarda kai ba kowa ba ne. Allah ne ya ga dama ya baka, ba kuma don ka dace a bakan ba, ganin damar Allah ya baka. In ka yarda da wannan, to rukuni na farko na godiya ka cika shi. Da zaran ka fara tunanin ai mu danginmu dama haka muke masu rabo ne, to ka faɗi. Ba ku da wani rabo a danginku sai abinda Allah ya ba ku. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan adam ba shi da wani zabi sai abinda Allah ya zaba masa. Idan kana cewa ai nayi karatu shi yasa na zama wani, Allah shi ya sauwake ma karatu kafin ka samu damar yinsa. Akwai waɗanda sun fi ka Allah bai sauwake musu ba. So duk abin da kake gadara da shi, Allah shi ya sauke, ya sauke ma sababin isa ga wannan abin. Don haka matakin farko na godiya ga Allah shine ka yarda Allah ne ya baka, kuma ba dan kai wani abu bane. in ka yadda da wannan to ka cin mana daya. Na biyu shine kamar godiya da bakinka, kai ma Allah godiya da bakinka, wanda shi ake cewa as-sana'u, as-sana'u biha ala Allah tabaaraka wa ta'ala, yabo ga Allah bisa ga wannan ni'imar da ya baka. Kai ta yaba ma Allah ba sau dai ba, kai ta yaba ma Allah, Allah na gode ma da kai min kaza, domin ga mutane da yawa yanzu ka ba ni katon gida, wanda yana kwana a gefen titi. Ka riƙa kwatance da rayuwar wasu, ka nema Allah godiya a kai. In mota ce, duk sa'ilin da ka wuce wani ya yi zufa yana tafiya a ƙasa, sai ka ce alhamdulillah, ni ko gashi har a cikin AC ma nake. Duk wata ni'imar da Allah ya maka, da zaran ka wuce wanda bai samu ni'iman ba sai ka ma Allah godiya, to wannan ya tabbata ka nema Allah subhanahu wa ta'ala godiya, rukuni na biyu. Na ukunsu shine ka tabbata har ni'iman nan ta kare, baka aikata wani abin da ya fusatar da Allah da ita ba. In gida ce Allah ya baka, to gidan nan kuma kar a samu sabon Allah a ciki. Idan abin hawa Allah ya baka wannan abin hawan, kar fa a saba ma Allah da ita. Da zaran kuma an yi koma ana amfani da ni'imar Allah, ana sabon Allah, to ba a gode ma Allah ba. Guda uku ne. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya magana mai tsawo akai, yana madarijus salikin. Duk mutumin da bai yi haka ba, to babu shakka bai yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya ba. Wanda shi ake cewa wa amma bi ni'imati rabbika fahaddis. In ka dubi karkashin wannan fassara, wato ka rika ba da labarin ni'imar Allah. Ya ake ba da labari? Ka rika ba wa kanka labari ne, ni'imar da Allah ya min ta wajen sutura. Yanzu hular da na sa wani bai da irinta, kayan da na sa, in ka wuce wani bai da irinta, ka yi wa Allah godiya. Ka rika tunawa, ka rika gaya ma kanka, ba wai ka gaya wa mutane ba. A in ka gaya wa mutane, ka yi musu gori ne. In ka je kana gaya wa mutane, gori kake wa mutane. Wa amma bi ni'imati rabbika fa haddith nafsaka, ka karantar da kanka ni'imar da Allah ya ma, saboda kai ma Allah godiya. Na'am, fassara biyu ne, akwai wanda ke fassara ayar da wancan fassara na cewar daidai ne ka gaya wa mutane ni'imar Allah subhanahu wata'ala, lakin wannan shine mafi dacewa gare ka. Duk sa'ilin da Allah ya maka arziki, ya maka wata kyautar da bai ma wasu ba, to ka rika tuna ni'iman nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka, kana yi masa godiya. Da ikon Allah za ka tashi a lahira, tambayar da za a yi akan wannan ni'ima za ka iya bada amsarta. Amma duk mutumin da ukun nan ba su haɗu gare shi ba, bai iya bada amsa. Allah ka tsare. Imam al-Bukhari ya bada akan hukuncin wanda ya riki benaye. Yana magana akan matsala da ta shafi gini, inda akwai ayar Al-Qur'ani, aya ta 20 ta suratul Zumar, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyya. Al-ghurfa yana nufin ba daki guda ba, shine kamar ai gida mai dakuna da yawa, shine ake nufi da al-ghuraf. In ka lura gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka tsarin sa yake ba, ya zama ɗaki guda ne ga kowace mata. Amma kaga kamar mu mukan yi ciki da falo, wanda ba haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara nashi ɗakunan ba. Ba laifi bane don ka zama, idan ya zama kana da gida wanda ke da ɗakuna da yawa, shine abin da Imam al-Bukhari yake nufi, man ittakhadha al-ghuraf, wanda ya zama ya riki ɗakuna da yawa a gidansa, ya zama yana da bene. حدثنا موسى بن إسماعيل التبوزكي قال حدثنا الضحاك بن نبراس أبو الحسن عن ثابت بن أسلم البناني. ثابت بن أسلم البناني شيني ببن الماجر أنس بن مالك الله يكرم سيرك تابعين ببن ثابت البناني أنه كان مع أنس بالزاوية يا كسن تارد أنس أو تكسروا fauka ghurfatin lahu, saman wani ɗakinsa, wanda ya gwada cewar kamar bene ne. Asali kalma ta azzawiya, wato tana nufin lungu, abinda ya zama kusurwa, lungu shi ake kira azzawiya, ma'ana mufradi na azzawaya. ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa zuwiyat liyal ardu fa uritu masharikaha wa magaribaha, an nade min kasa, an nade duniyar gaba daya ka matse ta, sai zama annabi yana hangen wancan lungun na nesa. Manzon Allah sai da ya ga inda musulunci zai je ƙarshe ta gabas da kuma ƙarshe ta yamma, wato annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mar'iya duk inda musulunci zai je. Saboda haka manzon Allah ya san garinku, inda musulunci zai isa har garinku Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda hadisin yana sahihu Muslim. To kalma ta azawiya tana ɗaukan ma'ana daban-daban a yanzu, amma illa dai a wancan lokaci kalma ta azawiya ma'anarta lungu kawai, ma'ananta lungu, wani kusurwa a saman ɗaki, saman bene na Anas bin Malik. Amma daga baya kalma ta azawiya ta samu ma'ana daban-daban. Misali, akan kira masallacin da ba na juma'a ba da suna azawiya. Masallacin juma'a ba a kiransa zawiya, amma masallacin da ba a juma'a salawatul khams kawai ake ana kiransa azawiya. Sannan akwai azawiya wanda sufaye kan rike saboda bauta. So wannan zamanin Anas bin Malik ana maganan kusa da zamanin manzon Allah. So lokacin abubuwa ba su caccanza ba. Kalma ta azawiya ma'ananta wani sako a saman gidan Anas bin Malik. Shi yasa yace fauka ghurfatil lahu, a saman wani ɗakin sa. Wanda shine mahallin shahid ga maganar al-Imam al-Bukhari, wanda ke nuna cewa ashe babu laifi dan kai turaka, shine isharar da al-Imam al-Bukhari yake mana. Duk da cewar manzon Allah shi bai da shi, amma Anas bin Malik ai ya girma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai gashi Anas yana da wata gurfa nashi, ba ma na matarsa ba, yana da ma wata zawiya saman gurfa. Sun tafi wannan zawiya din, fa sami al azan, sai ya ji an kira sallah, fa nazala, sai ya sauko daga wannan lungun da ke saman benin. Wa nazaltu, ni ma na sauko, wanda ya nuna suna tare a sama, wato gidan bene ne. Fa taqaraba fil quta, wato Anas bin Malik yana da bene, yana da gidan sama, yana da gidan sama, don kamar yadda ya faɗa fauka ghurfatil lahu, saman ɗakin sa, saman ɗakin sa ba na matansa ba, yana da ɗakin sa. Sannan saman ɗakin akwai wata zawiya tana yiwa wata adada ko wani ɗaki ƙarami wanda akan yi saboda adanar kaya, shi yasa ya kira ta zawiya. Sun tafi wurin suna da shi da Anas bin Malik, sai gashi an kira sallah. Saboda haka sai Anas ya sauko, wani zantu ne ma na sauko. Fataqaraba fil quta, sai yana kusantar da takunsa, takunsa yana yin su kusa-kusa, maimakon ya sauko yana buɗe kafarsa, sai zama yana matse kafafun. Faqala, sai ya ce min, kuntu ma'a Zaid ibn Thabit, na kasance tare da Zaid dan Thabit. Fa mashabi hadhihi al-mishyata, sai ya min irin wannan taku da kaga ina yi, irin takun nan da nake bana buɗe tsakanin kafafuna, ina marmatso da wato takuna, takun dama da na hagu, sai yana matso da su. Sai ce na taba kasancewa tare da Zaid bin Thabit, sai mai irin wannan taku. Wa qala, sai yace min atadri limi fa'altu bika, ko ka san dalilin da yasa nake maka irin wannan taku? Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mashabi hadhihi al-mishya, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya min irin wannan takun. Wa qala, sai yace min atadri limi mashaitu bika, manzo Allah yace min ka san dan me na maka irin wannan taku? Qultu, sai nace Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa ne suka fi sani. قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي ليكسر عدد خطانا في طلب الصلاة, سبود يوان تاكم مسيوا أحنير نيمان إند أكي صلى, سبود ذا أكير يوان تاكم كا سي أباك لادا, سبود أكا إن كاي قد إن كاي قد كاك تاكم ذا سلما كدني, أما إن كتهي كنا من مطود كفا فنناك زي زمان تو تاكم سنيوا. فشيدين الإمام البخاري ya kawo wannan hadisin ne saboda kawai tabbatar mana dan kai turaka ba laifi bane. Me ake nufi da turaka? Shine zama kana da dakuna, akwai na matarka, akwai na danka, akwai na bako, akwai naka, wannan shine turaka ko? Sai zama kana da wani daki naka, sai ya kawo shi. To ba sai ya kawo hujja da wannan hadisin ba, ai wancan hadisin da muka karanta a baya ya riga ya bada amsa. Min sa'adatil mar'i al maskanul wasi', manzon Allah yace yana daga dadin rayuwar dan adam ya zama yana da mazauni mai fadi, mazauni yalwatacce, wadatacce, wanda ba shi da turaka bai samu wadataccen mahalli ba. Saboda haka wannan hadisin dai ya game dukkan wannan bukata, ko da ba a kara da wannan ba. Sannan akwai hadisin al-Imam Muslim yana kitabul libas wa zina, babu karahati ma zada alal haja min al-firashi wal libas. Wannan ma babin na al-Imam Muslim ishara ce gare mu, ba wai yawan dakuna ne damuwar ba, kana da bukatar dakunan shine abinda shari'a take lura da shi. Ya zama gidanka akwai dakuna, shi yasa yayi babi anan manitta kasal ghurafa, wanda ya riki dakuna da yawa shine al-ghurf, al-ghurfa guda daya, al-ghurf dakuna da yawa. Idan ka riki dakuna da yawa ba damuwa bane, gidanka akwai daki 100, akwai daki 1000 ba damuwa bane. Abinda ake dubawa shine shin dakunan nan duka akwai mai kwana a cikin su, shine kadai. Wannan shi yasa al-Imam Muslim yayi babin da sunar babu karahati ma zada alal haja, duk abin da ya dara bukata to ba a son shi a shari'a, min al-firashi wal libasi wal maskan wa kullu zalika. Sai kawo hadisin Jabir bin Abdullah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa, firashul lirajuli wa firashul limra'atihi wa salisu lidhayfi wa rabi'u lishaytan. Manzo Allah ya ce ma Jabir, a samu shimfida na miji, a samu shimfida na mace, a samu shimfida na bako. Mai annabi yake mana ishara da shi, dakin mata, dakin miji, dakin bako, wannan ba laifi bane. Warabi'u lishaytan, in aka samu daki na hudu ba mai kwana a ciki to na shaytan ne. Shi dai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Wannan yasa al-Imam an-Nawawi cikin sharh sahih Muslim yana juz'i na 7 shafi 167 ya kawo bayanin malamai kan wannan hadisi, idza kana li ghairi hajatin. Babban abu shine shin wannan dakin da aka samu akwai bukatar sa ko babu. Idan babu bukata, kana li shaytan alayhi mabitun wa maqilun, to shaytan ke kwana, ke shaytan ke wuni. Idan dakin babu mai kwana a cikin sa kuma zaka ga mutane da yawa, mutane da yawa zai yi gida, ya zama mutun dai ke kwana a gidan, sauran dakunan duk na shaytanu ne, saboda shaytanu za su kwana. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ba daidai bane ka gina abin da yafi karfin bukata. Idan ka gina gida ba laifi, ko da baka kwana ciki, amma ka nemo bayin Allah su yi ta kwana, kana samun lada. Amma ya zama kai baka kwana a ɗakin ba, wani bai kwana a ɗakin ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shaytani ke kwana ɗakin. Kama annahu yahsulu lahu al-mabitu bil baiti alladhi la yuzkaru Allah ta'ala, la yuzkuru Allah ta'ala sahibuhu inda dukhuli isha. Haka ma gidan, ko da ɗakin ka ne, ko da ɗakin ka ne, idan baka zikirin Allah to da shaytan kake kwana. Ko da ɗakin ka ne, idan babu zikirin Allah lokacin da zaka shiga gidan, lokacin da zaka kwanta, to babu shakka tare da shaytan kake, wanda akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akai. Wa amma ta'didul firashi liz-zawj wa az-zawja fala ba'sa bihi. Al-Imam an-Nawawi yace dan an samu shimfidu da yawa a gida, akwai gadan miji, gadan mata, gadan bako, gadan, wannan ba laifi bane. لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه. تنا يوا أسامو رش الله فيها واندا شيمي كدا ينا بكاتر كولة شيوا ينا بكاتر كلة إذن باكر تراكا كاشي قونا هالي. تنا يوا ما تتسامو جنيا إذن آكم قد أديني أسامو لرورا. أما أنا حديثنا عند جابر بن عبد الله عند ذاك أونا شد شي كان سمن زون الله sallallahu alaihi wasallam, zaka ga akwai bambanci. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce mana dakin Aisha akwai, gadansa akwai na Aisha ba, akwai akwai babu gado ɗaya ne na matarsa, duk matarsa haka ne. Amma sai ya mana izini, yace babu laifi, yake gaya ma Jabir bin Abdullah, babu laifi miji ya zama yana da nashi shimfiɗa, mata tana da nata shimfiɗa, bako yana da nashi shimfiɗa. Ai ba daki dai bane, zaka kawo bako ne ka aje a daki guda da matanka. Maza Allah yana mana ishara da ba laifi a samu ɗakin mata, ɗakin miji, ɗakin bako. Babban abu shine zama kowane ɗaki akwai mai kwana a cikinsa. To amma hadisin nan yana da rauni, shi wanda muka karanta hadisin yana da rauni, illa dai ko da al-Imam al-Bukhari bai kawo shi ba, la shakka an samu hadisai ingantattu waɗanda sun wadatar da bayani a kansa, amma kuma hadisin yanda ya kawo shi din ba shi da wata illa, illa ƙarshen hadisin wanda shine malamai ke magana akai. Wato tabi'i Sabit bin Aslam al-Bunani yace shi da Anas suna saman benen gidansa, aka kira sallah, saboda haka sai Anas yana saukowa sai yana marmatso da takunsa yake gaya masa abin da yasa ka gane haka, saboda na taba kasancewa da Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit din nan sahabi ne, wannan yana maka isharar cewar su kansu sahabbai ba darajar su dai bane. Zaid bin Sabit babban sahabi ne, Anas bin Malik yaro ne, saboda haka sai zama yaran sahabbai suna karatu wajen manyan sahabbai, kuma dukkan su fa suna tare da manzon Allah. Yaran sahabbai suna karanta ilimi wajen manyan sahabbai. Shine shi Anas yake gaya ma Sabitul Bunani yace kaga takun da nake maka dinnan, ce Zaid bin Sabit ya taba gaya min haka, ya taba yi min irin wannan taku, sai yace min ka san abin da yasa nayi, yace a'a, saboda ni ma ina tare da manzon Allah, ya irin wannan taku ya marmatso da kafafunsa lokacin da za a tafi sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda adadin takunsa su yawaita. To wannan shine inda yake buƙatar bayani shi wannan hadisin, cewa dan zaka tafi masallaci ka rika marmatso da takunka, ka rika marmatso da takunka dan yawan takunka su yi yawa. Akwai hadisi da aka samu akai wanda yana Al-Mu'jamul Kabir na Al-Imam Tabarani, hadisin Zaid bin Sabit shi kansa. Zaid bin Sabit yace wa qimati salatu, wato hadisin ya taho daga Zaid bin Sabit, bayan ke da muka bi ta Sabitul Bunani ta Anas bin Malik ba, shi kansa Zaid bin Sabit ya ba da labari, yace akwai ranar da aka yi iqamar sallah, an yi iqama wa qimati salatu, wato wannan yana nuna maka Annabi sallallahu alaihi wasallam akan yi iqama bai shigo masallaci ba, kuma wanda shi ne ya tabbata a sunnar shi. Da zaran Bilal ya hangi manzon Allah sai ya yi iqama, kafin Annabi ya shigo masallaci an gama gyara sahu. So ba wai sai ya ma shigo ne ake iqamar ba, amma sai an hange shi ake iqama din. Shine Zaid yace Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi iqama, فخرج رسول الله وانا معه من ذا الله يفتو daga gida ina tare da shi, fa qarab bayna alqita sai yana marmatso da tsakanin takunsa, wa qala sai yace inna ma fa'altu hada li yaksura adad qutaya fi talab as-salat, kamar yanda yazo cikin wannan hadisi, abinda yasa kaga ina wannan taku saboda adadin taku nasu yawaita a kirgaman lada a lokacin rikitiyar sallah. Wata riwayar yace inna ma fa'altu hada li taksiri khutaya fi talabi salati, wata riwayar yace kuntu amshi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nuridu salata fa kana yuqaribu alkhuta fa qala atadruna lima uqaribu alkhuta qultu allahu wa rasuluhu a'lam qala la yazalu alabdu fi salati ma dama fi talabi salati. Wadannan riwayoyin gaba dayan su daga Zaid bin Sabit akan at-takarub bayna alkhuta ba su inganta ba, yadda in ka duba majmu'u zawaid na Imam al-Haythami ya ce saboda duk kusan kamar hadisin muka karanta a nan, in ka dubi isnadinsa akwai malami da ake kiransa Abu Haku bin Nibras, wannan malami da'ifun matukar hadisi ya kadaita ta hanyarsa ba a dauka. Al-Imam al-Haythami ya ce to amma asali hadisin ya an samu mawqufun ala Zaid bin Sabit, an tabbatar lalle an ruwaito hadisi wanda ya takaita ga shi Zaid bin Sabit, ba wai an isar da shi ga manzon Allah ba, saboda haka in ka dubi riwayar da take magana a marmatso da taku zuwa ga sallah zaka samu duka bata inganta ba, wanda shine in ka dubi silsilatul da'ifa hadisin 722 da'ifut targhib hadisin 196, amma cewa ana so mutun ya yawaita taku zuwa sallah wannan akwai falala, ba shakka akwai hadisai da yawa daga manzon Allah. Ya kamata mu bambanta yawaita taku da marmatso da takun dama da na hagu, akwai bambanci. Akwai hadisin al-Imam Muslim, wannan ya inganta, yana Kitabul Masajid, babu fadli kasaratil khutwa ila al-masajid, sunan babin kenan. Yawan taku in za a je masallaci akwai falala. Al-Imam Muslim ya kawo hadisin Abu Usman an-Nahdi wanda Ubay bin Ka'ab sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari. Ubay bin Ka'ab yace kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu a garin Madina. Akwai wani mutumin da ni ban san mutumin da gidansa yafi nisa daga masallacin manzon Allah ba. Ban san wani mutumin da gidansa yafi nashi nisa daga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a garin Madina. Wato shine gidansa yafi nisa, shi yake karshen gari. Wa kana la tuqtihu salatan, kuma duk da haka sallar jami'i baya kuskure shi. Duk da haka duk sallar da za a yi na jami'i sai yayi kokari ya tafi masallacin manzon Allah ayi sallah. Saboda haka fa qila lahu aw qultu lahu tarwayar Ubay bin Ka'ab yace sai na ce mar lawishtaraita himaran tarkabuhu fi zalma, me zai hana ka sayi jaki tunda gidanka yana da nisa daga masallacin manzon Allah, ka sai jaki da zaka rika hawansa idan ana duhu, wa fi ramda haka kuma lokacin zafi saboda kunar tsakuwa, saboda ka san bayan garin Madina akwai tsakuwa, akwai tsakuwa masu kuna kwarai. Saboda haka ake bashi shawara in ka sai jaki saboda duhu kaga ka samu sauki, inda rana ne zafin rana ka samu sauki. Kala sai yace amma wallahi ma uhibbu anna baiti mutannabun bi baiti Muhammadin, na rantse da Allah bana so a ce gidana yana hade da gidan Muhammadu. Ya bada wannan amsa, to wannan amsa sai tema Ubay bin Ka'ab nauyi, bai ji dadin ta ba. Yace fa hamaltu bihi himlan, na ji zafin abinda wannan mutum ya faɗa. Irin wannan amsa da ya bayar, baya so a ce gidansa yana hade da gidan Muhammadu. Kasan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci ne, yana cikin masallaci ne. Yace idan kuna ban shawara sai jaki ne, to ba ni so gidana ya zama yana hade da gidan Muhammadu, na yi so ina nesa. To amma kalmar ba ta yi ma Ubay bin Ka'ab dadi ba, yani ahuma alai wa saqula wasta'azamahu Ubay. Ubay bin Ka'ab yaji magana tamar nauyi, li basha'ati lafzihi, saboda lafazin yana da muni, lafazin kamar babu girmamawa ga manzon Allah. Abin ya dame shi, yace ni ko bazan bari ba, sai ya tafi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam hatta ataitun nabiy Allah. Fa akhbartu ya rasulullahi, mutumin nan duk garin nan ba wanda gidansa yafi nisa daga masallacin ka fiye da shi, mun bashi shawara ya sai jaki, kaga amsar da ya bani, wallahi baya so a ce gidansa yana hade da gidan Muhammadu. Fada'ahu, sai manzo Allah yace a kira shi. Sai aka kira mutumin, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace me ya faru, sai sake fadin irin abin da ya fada ma Ubay bin Ka'ab, bai canza komai ba. Sai ce innahu yarju fi asarihi al-ajra, abinda yasa nace ban son a ce gidana yana hade da gidanka, saboda ina son in ringa samun lada na tafiya da zan ringa yi daga gidana zuwa masallaci. Sai manzo Allah yace inna laka mahtasabta, Allah ya baka abinda kake fata. Kaga shi Ubay ya dauka za a mar fada ko a ce ma ya fita musulunci. Sai manzo Allah yace ka samu lada. A wata riwayar tana sahihu Muslim, sai manzo Allah ya ce kad jama'a Allahu laka zalika kulluhu, Allah ya hada maka duk abin da kake fata din. Saboda ai bai fadi kalmar saboda wulakanta manzon Allah ba, ya fadi kalma ne saboda ya nuna musu shi matsayin annabi da gidansa yake jikin masallaci daban ne. Saboda shi manzo ne na Allah ya koya wa mutane sallah, ya jagorance su, amma shi kuma matsayinsa wanda ba na manzo ba, gidansa yafi nisa da masallaci, yafi dacewa. Saboda haka amsar da ya bayar shi manzo Allah ya fahimta, amma Ubay yana gani kamar ko kalmar ba ta yi dadi ba. Wannan dalilin ya kawo kara wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka sai al-Imam an-Nawawi ya ce fihi isbatu as-sawati fil khuta fi ruju'i min as-salati kama yasbutu fi az-zahabi, wanda ya nuna cewar ana kirga ladan takun ka ne daga gida zuwa masallaci zuwa da komawa, sai a baka lada. So kaga ashe ba marmatso da takun tsakanin kafar dama da hagu ake nufi ba, nisan gidanka daga masallaci shine ake nufi. Don haka yasa wannan hadisi na al-Imam Bukhari muka karanta ya bambanta da abin da hadisai ingantattu suka tabbatar, wato na cewar a samu nisa tsakanin gidan mutum da masallaci. Akwai ma hadisin Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala adullukum ala ma yanfullahu bihi alkhataya wa yarfa'uhu bihi darajat, kuna so in nuna muku abinda in kun yi Allah zai goge muku laifuka ya daga martabobinku. Sahabbai suka ce bala ya rasulullah, kala sai manzo Allah yace kasratul khuta ila almasajid, ya kirga abubuwa sai yace yawan taku zuwa masallatai yana daga cikin abin da ke sa a goge laifinka a daga martabanka. Ka daga kafar dama an goge ma laifi, ka daga kafar hagu an daga ma daraja, saboda ka dan adam matukar yana tafiya masallaci daraja yake, karin daraja yake samu a rayuwarsa da kuma gafaran Allah subhanahu wataala. Ko da bai roki Allah ya gafarta mishi ba, tafiyar taka kullum Allah yana ma gafara, saboda zaka tafi bautansa. Akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari shima, inna a'zama an-nasi ajran fi as-salati ab'aduhum ilayha mamsha. Manzo Allah yake wanda yafi kowa lada game da tafiya masallaci shine wanda gidansa yafi nisa, fa ab'aduhum sai wanda yafi shi nisa. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga kirga. Akwai hadisin Abdullah ibn Mas'ud, yana Sunan Nasa'i kitabul imama, al-muhafaza ala salawati haythu yunada bihinna wa ghairi. Don haka akwai sahabbai wadanda sun ruwaito hadisai ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da falalan yawan taku zuwa masallaci. Saboda haka mu bambanta tsakanin abu biyu, nisan gida da masallaci, da kuma manmatso da taku don za a tafi sallah, wannan bashi da asali, wanda shine malamai ke raunana hadisai akai. Amma ya zama gidanka yana da nisa da masallaci abu ne mai kyau. Kuma wannan ya nuna cewar wanda ya tafi akan mota ba zai samu lada ba, wanda ya tafi akan abin hawa ba zai samu lada ba, sai wanda ya tafi a ƙasa. Domin abin da ya hana wannan kiyasi, saboda shi wannan mutumin da Ubay ibn Ka'ab ya kai karansa wajen manzon Allah, ai jaki suka ce ya saya, ake bashi shawara, yace ba zai saya ba. Ai jaki shi ma yana taku din, yana daga kafar dama ya dora ta hagu haka dai har ya duko. Amma ba a kirga takun dabba, da a ce ana iya kirga da takun dabba, da manzon Allah zai ce kai ya ba za ka dau shawaran da mutane suka baka ba, sai manzon Allah ya kyale shi akan manufarsa na ba zai sai jaki dan ya rika tafiya masallaci ba, ya rika takawa a ƙasa dan ya je sallah. Ta nan ne mutum zai samu lada. Don haka in mutum yace zai samu wannan lada idan ya hau mota, ba shi da hujja, tunda mai jaki ma bai samu ba. Allah ya samu gane. Sai babi na gaba, babu naqshil bunyan, babi akan zane a jikin gini. Asali kalma ta naqshu yani al-atharu fil ard, shine zama an yi tasiri, an yi tasiri cikin ƙasa, an kankare ƙasa, shi ake kira an-naqshu, kamar yadda yake cikin lisanul arab, wato zane a jikin gini. Me ya matsayin sa? Wato ko da dai an baka damar ka gina gida, gidan ma mai fadi, shin an baka damar ka yi zane a jikin gidan naka? To ga hadisi, haddathana Abdurrahman bin Yunus ar-Rumi قال حدثنا محمد بن عبد الفديك فديك قال حدثني عبد الله بن ابي يحيى عن ابن ابي هند شين سعيد الفزاري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعه ساعه كرشه الدنيا ba za ta tsaya ba hatta yabni an-nas buyutan har sai mutane sun kama gina gidaje yushawihunaha suna zana gidajen bil marahil zane irin na kyalle shine bil marahil yani yankushunaha wa yusabbihunaha bi anwa'il alwanil mukhtalifa bayan an gama gini sai kuma a rika zane a cikin gidan launuka daban-daban yani kanaqsh siyab wa furush kamar yadda ake zane jikin tufafi da darduma yanda ake zane jikin darduma haka za a koma ana zane a jikin gini. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alamar sa'ar karshe ta zo. Allah ya kare annabi sallallahu alaihi wa sallam, wato yana daga mu'jizar manzon Allah. Wannan mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam. Yanzu akwai abin da ake ce masa graffiti, shine mutane su rika zane akan katanga a tituna. Kasashen musulmai ne kadai ba su yawaita da su ba, nan ma abin ya fara yawa. Kamar kasashen kafirai ka je Turai ina ne haka zaka gani, a titi a ina ne haka, kawai ma a daji zaka ga wani ya zana jikin dutse ko wani abu, wanda manzo Allah ya ce alamar sa'ar karshe ne. Kuma gashi ya tabbata wato alama ce ta sa'ar karshe mutum ya koma yana zane a jikin gini. Wannan in ka lura annabi ya kushe ma hakan, ya aibanta hakan. Me yasa aka aibanta? Saboda ba shi da ma'ana. Kalma na yushawwihunaha at-tashwih, wanda yazo ana nufin daukan launuka daban-daban, wanda kalmar tana alqur'ani kamar a suratul baqara, inda annabi Musa alaihi salam yake ga bani Isra'il cewa su nemo saniya, wanda a dalilin wannan saniya za a tada wani mutumin da ya rasu. Suna tambayan sa ya launin saniyan, annabi Musa yace qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhulun tusiru al-ardha wa la tasqi al-harsa musallamatu la shiyata fiha la shiyata. Me ake nufi da la shiyata? Babu surkin launi. Shine yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yushawwihunaha, kamar inda Ibn Qutaybah yake faɗa cikin garibul hadis na Ibn Qutaybah, yana mujallal na farko shafi na 49, la launun fiha yukhalifu mu'bama launiha. Abinda annabi Musa yake nufi ita wannan saniya ba ta da wani launin da ya saba wa mafi yawan launin jikinta. Menene ashiyatu ma'khuzatun min washaytu sauba fa ana ushihi washiyan, zanan tufafi, kamar yadda manzon Allah ya mana ishara da shi na cewa alama ce ta sa'ar karshe. Asali ita ce wannan kalma, yana nihayat fi garibul hadis wal athar mujallal nabi shafi na 209. Idan aka ce al-murahhal yani kad nukisha fihi tasawiru rihal, shine kallon da aka yi mai zane-zane, shi ake kira al-murahhal. Idan aka ce bil marahil ana nufin wato zane irin wanda ake makyalle ko darduma, yana lisanul arab mujallal na 6 shafi na 124. Summiya murahhalan li anna alayhi tasawira rahlin wa yuqalu li zalika al-amal at-tarhil, wanda ke irin wannan zane a jikin gini, zanan ake kiransa at-tarhil. Sannan yuqalu laha al-marajil, akan yi amfani da jimun al-marajil, shine zane jikin gini wanda malamai suna aibanta shi saboda hadisi da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibrahim, na'am mu ci gaba. Ibrahim yace al-Imam al-Bukhari yana magana akan malaminsa shine Ibn al-Munzir al-Khizani, malamin al-Imam al-Bukhari yana fassara mar wannan hadisi. Ya karanta da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Ibn Majah, kuma akwai hadisansa a Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i bi wasita, kai tsaye al-Imam Tirmizi bai iya wato haduwa da shi wannan malami na al-Imam al-Bukhari ba, haka ma al-Imam Nasa'i, amma Ibn Majah da al-Imam al-Bukhari sun yi karatu wajen sa. Shi wannan malamin yake fassara wa al-Imam al-Bukhari me ake nufi da yushawwihuna habil marahil, yani sai yace abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi afsiyabal mukhaffafa, yanda ka san tufafi mai zane-zane, haka a ƙarshen duniya mutane za su ringa zane-zane a jikin gini. Allahu akbar, kuma gashi ya tabbata, kuma isnadin hadisin yana da kyau. Sannan al-Imam al-Bukhari zai sake kawo hadisin nan a gaba, shine hadisin 777 a littafin nan. زي ساكي كاوش عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحل يوشونها وشي المراحل. وانشان حديث يا في بعد ما أنا أكن وان اللفظ عند الإمام البخاري كاو أنا سبو دياتي يشوهونها في المراحل سنة ززانة جني bil marahil, sai ka dauka kamar da kyallan ake zana ginin. Alhali wancan lafazi da yazo a ƙarshen littafin nasa shi ya fassara abin, yace yushunaha washyal marahil, suna zana jikin katanga kamar yanda ake zana tufafi ko kuma darduma, haka mutane za su yi a ƙarshen zamani. Allah ka tsare mu. Saboda haka ba daidai bane musulmi ya ringa zane a jikin gini, yana daga cikin abin da shari'a ta aibanta shi. Me yasa shari'a ta aibanta shi? Al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisai guda biyu. Waɗannan hadisai su ne suke mana ishara da cewa hakan ba kyau. Hadisi na 460 shine haddathana Musa bin Isma'il at-Tabu'i qala haddathana Abu Awana yani al-Wabbah bin Abdullah اليشكري قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن وراد an karbo hadisin daga Warradu katib al-Mughira shine sakataren al-Mughira bin Shu'ba qala ya bada labari kataba Muawiyah ila al-Mughira Muawiyah bin Abi Sufyan ya aiko takarda zuwa ga al-Mughira bin Shu'ba dukkan su sahabbai ne uktub ilayya ma sami'ta min Rasulillah Muawiyah ya aiko takarda ga al-Mughira bin Shu'ba yace ka rubuta min abinda ka taba ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Kaga sahabbai suna neman hadisi daga juna, yana neman hadisi daga wajen al-Mughira bin Shu'ba. Fa kataba ilayhi, sai shi kuma ya rubuta takarda ya aikawa Muawiyah bin Abi Sufyan, inna nabiyallah, annabin Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi dubri kulli salat, yana faɗa a ƙarshen kowace sallah, yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minka al jadd. Ya rubuta masa wannan zikiri da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sa duburar salati a karshen sallah. Wa kataba ilayhi, kuma ya rubuta masa har yanzu da wani hadisin. إنه كان ينهى عن قيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينهى هنا زنچن أنچي ياچي زنچي مر معنا النبي ينهى هنا وكثرت السؤال ده يوان روكو أو تنبيا وإضاءة المال ده واتي ده دوكيا وكان ينهى عن أقوك الأمهات كما النبي صلى الله عليه وسلم يكسنچي ينهى هنا أكونت تام إياي ووعد البنات ده كما بن إياماتا داري أترب ديسو داري. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hanawa wa man'in wa hatin, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana ruwa da kwadayi. Ya zama mutum man'in yayi ruwan haƙƙin Allah, sannan kuma ya rika neman ƙarin dukiya ta hanyar da bata dace ba. Manzo Allah yana hanawa shine man'in wa hatin, man kuma umira bi ita'ihi, abinda aka ce mutum ya bayar na zakka ya ki bayarwa. Wa talabu ma la yastahiqu akhzahu, sanna abinda bai kamata ya dauka ba mutun ya zama yana dauka na haram, mutun ya zama yana son dukiyarsa ta karu ta hanyar haram, sannan kuma baya bada haƙƙin Allah a dukiyarsa, shine man'un wa hatin, ya hana ya nemo, ya hana abinda aka ce bayar, yana nema abinda aka hana shi ta hanyar da bata dace ba. Mun karanta hadisin nan a farkon littafin na hadisi na 16. So me yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan? Saboda ya kawo maganar zane a cikin gini. Zaka ce to zane a cikin gini, abinda Annabi ya faɗa shine alamar sa'ar ƙarshe ne. Ina ne Annabi ya ce ba kyau? Sai ya kawo hadisin nan. A cikin hadisin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ibaatul mali, watsi da dukiya. Ka gane hikimar sa? Ai Annabi ya hana watsi da dukiya, saboda haka idan ka tafi katanga wato kago na unguwa ka dau ka je ka sayo tawada, ka sayo ai da kudi kake saya, ka sayo ka zo kana ta zabe, me kake yi? Ibaatul ma, Annabi ya hana. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ishara da cewar alama ce ta ƙarshen duniya, mutanen ƙarshen duniya ko bus damu da Allah ba, saboda haka ba ruwan su da dokan Allah, abinda sha'awar su ta ba su shi za su yi, kamar bature ne. Abinda ya ga zai ji daɗi ya more rayuwarsa shikenan sai yayi, saboda bai yadda akwai Allah ba. Amma kai musulmi ka yadda akwai Allah, akwai dokokin da ya dora a kanka, saboda haka ba daidai bane kai kai. Sannan hadisi na ƙarshe wanda shine hadisin 361 ko حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا محمد بن أبي زئب عن سعيد بن أبي سعيد المكبري عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله يأتي لا لن ينجي أحدا منكم عمل باب وندق جكين كوان دا وانا أي تيزي تسير تدشي أكياما باب وندق جكين كوان دا وانا أي تنسى زي تسير تدشي أكياما. قالوا سكتشي ولا أنت يا رسول الله حدكي؟ قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يجي ولا أنا هدني إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. سيدي فإذا الله يا ما مين دو ترحمة دقو رنسا من يشرحي كوانا حديثي تشكين ترسل الأخيدة الطهاوية ينا دبياني من سوان كسكي. أما شيء الإمام البخاري يكاو حديث النن سبو دا كرشم بغن رمضان الله فصددوا وقاربوا ku rika daidaita kawunanku akan tafarki, ku rika matsowa kusa da sunnar manzon Allah, wagdu wa ruhu, ku rika sammako, ku rika yammaci cikin zikirin Allah, wa shay'un min ad-dulja, da dan wani lokaci na duhun dare a samu ka samu damar yin ibada, wal qasdal qasda, a rika takaitawa, a rika takaitawa, da hakan tablugu za ku isa ga aljanna. Shi da abin da manzon Allah yake nufi, kaga manzon Allah ya ce mu rika kamantawa koda ba za mu yi kamar yanda mutanen farko suka yi ba, saboda haka ka dage kana kusantar sunnar manzon Allah. To idan annabi ya ce al qasd al qasd tablugu, idan manzon Allah ya ce saddidu wa qaribu, ku rika daidaita halayenku kuna kusantar manzon Allah, ya za a yi kuma a wayi gari kai dan musulmi kana kusantar ƴaƴan kafirai? Abinda dan kafiri yayi a Amurka sai kana sha'awarsa, wanda shine abin da ke faruwa a duniya a yau, wanda shine abin da manzon Allah yake mana ishara da shi, koda abin ma bai dace da tunani ba. Domin idan ka dauki kudi ka sayo tawada, kudi ne yawa, ka tafi kana zana katanga, kana zana duwatsu na gari, wannan kaga bai ma dace da hankali ba. Wannan kudin da ka batar mutun nawa ke neman sa ya ci abin da zai ci bai samu ba, wanda hatta Amurkan zaka samu mutane na kwana a gefen titi, ba su da inda za su kwana, ba su da abinci, amma zaka samu wani ya sai ink na dubun dubata ya tafi yana painting wani guri, kuma ana sha'awa, ana ganin wai abin burgewa ne, kaga abin bai dace da hankali ba. Haka mutun zai dauki jikinsa ya kai a sa aska ana zanawa saboda kafirai suna yi, wanda bai dace ba, saboda ai me kai ke dan idan ka zana hoton wani abu a jikinka, sai me ka bata halittarka, sannan ba wata riba da zaka samu a kai. Maimakon hakan ma hatta turawan sun ce duk wanda ke irin wannan zane akwai lahani da jikinsa zai samar masa, akwai lahani da wannan zanen zai samar ma jikinsa. To zaka samu mutanenmu kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, da'iman suna ta kokarin kamanta rayuwa irin ta kafirai, a maimakon kusantar sunnar manzon Allah. Shine abin da Imam al-Bukhari maimakon ya manna dogon bayani kamar yadda ni nake yi, a'a, sai Imam al-Bukhari ya dauko hadisi sai ya aje barka da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam da farko ya ce sa'ar karshe ba ta tsayuwa sai mutane sun koma zane a jikin kago, kamar yanda kuke zane a yau akan kyalle da darduma. Ga abin da Annabi ya faɗa. To sai Imam al-Bukhari ya kawo hadisi na gaba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ida'atul mal, kaga ya fassara maka wancan, in kai wancan ai kaga ka saba wa manzon Allah dan ka bata dukiya. Sannan sai kawo hadisi na karshe, wato shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saddidu wa qaribu, ku rika daidaita kawunanku akan addinin musulunci, ku rika kusantar sunnar manzon Allah. Idan da kuna kusantar sunnar manzon Allah, da ba za ku yi hali irin na mutanen ƙarshen duniya ba. Shine ishara da Imam al-Bukhari yake mana ta karantarwa da ilimi da basira wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. Allah tabaraka wa ta'ala ya masa gafara tare da mu. Allah ya yi mana kurakurai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.